Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'al Musi Garba. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya fitar da wata takardar bayani inda yake bayyana cewa yayi matakar kaduwa da yadda tashin hankali ke ƙara muni a Gaza da kuma kudancin Isra'ila. Ina kira ga Hamas da sauran mayakan Palestino da su kawo ƙarshen cilla rokoki da sauran takitakin takala a tsawon kan iyaka, a cewar Antonio Guterres a jiya Asabar. Ya ƙara da cewa dole ita kuma Isra'ila ta kai zuciya nesa don kauda dagula al'amura. Guterres ya ci gaba da gargadin cewa muddin al'amarin ya ci gaba da ta'azzara, rayukan jama'a da dama za su kasance cikin haɗarin gaske, wanda hakan zai kuma daɗa tsananin matsalar jinƙai a yankin na Gaza. Ƙarshenta dai kuma hakan zai kawo dusashewar goyon bayan ikon hukumar Palestino a yankin. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya miƙa hannun sulhu a jiya Asabar ga turawan ƙasar, sannan ya ce ba za a ƙara mamaye musu gonaki ba, a wani matakin da ya saba da salon jam'iyyarsu ta ZANU PF mai mulki, wadda kan ɗauki turawan a matsayin baƙi tare kuma da ƙwace musu gonaki a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Robert Mugabe. Shugaba Emmerson Mnangagwa ya yi kira ga turawan da su kaɗa masa ƙuri'a a babban zaben ƙasar ta Zimbabwe da za a yi ranar 30 ga watan Yuli. Yana mai masa alƙawarin samar musu da ƙarin ƙasar noma. Mnangagwa ya yi nasa jawabin ne a taron da 'yan jam'iyyarsu ta ZANU PF ke kira gangamin zawarcin farar fata, wanda aka shirya da zamar samun ƙuri'un turawa. Waɗanda mutumin da Mnangagwa ɗin ya gada, wato Robert Mugabe, yakan kira mutanen da matattunsu ne kaɗai ke da amfani. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Fajar shugaban Rasha ta Kremlin ta ce shugaban Rashar Vladimir Putin da kuma shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron sun yi magana ta wayar tarho jiya Asabar kan batun haɗa hannu wajen ayyukan jinƙai a Siriya, kwana guda bayan da ƙasar ta Faransa ta tura magunguna na wajen tan 50. Ƙasar ta Faransa dai ta tura kayan magunguna ne bayan da ƙasar Rasha ta amince za ta taimaka da jigilar kayan agajin zuwa wuraren da ke hannun gwamnati a gabashin Guta, wanda wani bayan garin Damascus ne da ya kasance ƙarƙashin ikon 'yan tawaye har zuwa cikin watan Afrilu. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun kuma tattauna kan yadda za a bullo ma matsalolin jinƙai a Siriya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Rasha. Rahoton hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da matsalar cutar ƙanjamau ya yi gargaɗin cewa akwai matuƙar matsala kan yadda ake sako-sako a batun ɗaukar mataki game da cutar ta ƙanjamau a duniya baki ɗaya. Rahoton ya ce har yanzu gabashi da kuma kudancin Afirka ne suka fi fama da cutar ta ƙanjamau, inda kashi 53 cikin 100 na masu cutar ƙanjamau a duniya da kuma kashi 45 cikin 100 na sabon kamu duk a nan ne. Rahoton ya ce a shekara ta 2017 kawai ma mutane wajen 800,000 ne suka kamu da cutar a gabashi da kuma kudancin nahiyar, kuma mutane kimanin 380,000 ne suka mutu da cutar. A ƙasashen Mozambique da Afirka ta Kudu da Tanzania ne aka samu fiye da rabin sabbin kamuwa da kuma mutuwa sanadiyar cutar a bara. Wani babban jami'in sojin Amurka ya bayyana shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin amintaccen mutum. Yana mai yadda da hasashen wasu muhimman jami'an Amurka da ke cewa akwai ci gaba sosai a tattaunawar da ake yi da Koriya ta Arewa. Komandan sojojin Amurka a yankin Koriya, General Vincent Brooks, ya ce rabon Koriya ta Arewa ta cilla makamai masu linzami tun a cikin watan Nuwamban shekara 2017. Kuma tun sannan take-taken da kuma salon Koriya ta Arewa sun canza, kuma watakila ma canjin irin waɗanda ake bukata ne matuƙa a cewar sa. Brooks ya yi jawabi ne jiya Asabar ga jama'a a dandalin Aspen Security Forum da ke Colorado ta kafar bidiyo. Shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo su ma sun sha bayyana kwarin gwiwansu kan wannan tattaunawar.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da dawowa sabon shirin zabe ko nadi. Da ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar har ila yau a rikon kwariyar mai shirin Ladan Ibrahim Ayawa. A wannan mako za ku ji cewa wata dawagar NAPC daga Taraba na bukatar kawo ƙarshen shugabanci biyu na jam'iyyar biyo bayan zaben jihohi da ya kawo rabuwar kawuna. Duk da dai tuni an riga an rantsar da bangare ɗaya. A shekashi ke hana mata zaben yan uwansu mata a siyasa, haka nan za ku ji yiwuwar dawo da zaben yar tinke a fidda gwanin APC. Hukumar zabe ta nuna damuwa ga yadda aka sayi ƙuri'u a rumfunan zabe a Ekiti. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Wata tawagar APC daga Taraba ta nuna damuwa ga yadda har yanzu uwar jam'iyyar ba ta shawo kan shugabanci biyu da aka samu na jam'iyyar a jihar ba, sakamakon zabe da ya kawo baraka. Da kira ga sulhu, matukar jam'iyyar ka iya tasiri a jihar da tun 1999 PDP ke mulki. Aliyu Madaki Babangida shi ya jagoranci tawagar.
Mun haɗa talakawa, 'yan jam'iyyar, mun tattauna da su, sun kawo mana ƙorafi daban-daban matsalolinsu. Wannan gefen sun ce suna da esko, wancan gefen suna da esko, suna saka mai wuya. Shi ne ya sa muka ce to tun da haka ne to ya kamata mu ɗauko maganar nan mu kai gaba wurin shi national chairman, shi ne alƙali, shi ne zai kira su don mu yara ne a jam'iyya. Ba yadda za a yi kaman ka shigo gidanka ne ka samu mamanka da babanka suna faɗa, bayan wa za ka bi?
Ba mu labarin yaya aka yi a wajen aka samu wannan bangarori guda biyu
ne faru? Bangarorin da farko muna zaune APC tsintsiya madaurin ki daya. Wannan matsalolin ya faro tun daga lokacin da aka ce za a yi congress, daga ward congress, local government congress zuwa state congress. Bangarori biyu sun zo sun ce dole ne a zauna, kowa yana gani ya kamata a bashi haƙƙi daidai sa na dan jam'iyya. Wasu suka ce su za su juya jam'iyya, wannan suka ce a jam'iyya nasu ne. Da aka zo aka yi ward congress, waɗannan suka yi nasu daban, waɗancan suka yi nasu daban. Ko da wakilai da aka turo daga national level an zo an samu tashin hankali, kowa yana kokarin ya nuna shi ne da jam'iyya.
Abinda na ji labari an tura wakilai kamar guda biyu daga nan ma Abuja waɗanda suka je domin kula da wannan zaben na mazaɓu angoni da na ƙananan hukumomi. Daga nan me ya faru?
To da aka turo su ɓangaren integrity group su sun ce wurin su aka turo, mama kuma ta ce waɗannan mutanen ɗin wurin ta aka turo. To mu kuma mabiya jam'iyya wanne ne za mu ɗauka? Sai muka zama yan kallo, mu ne da jam'iyya kuma mu ne yan kallo, iyayenmu suna faɗa.
Yanzu a nan a Jalingo wani hali ake ciki a jam'iyyar APC?
Halin da ake ciki shine mutane suna cikin rudani, ba su san takamaimmi ma ina ne jam'iyya ta dosa ba ma. To shi yasa muka ga ya kamata mu kira shi national chairman ya shigo cikin wannan maganan da ke faruwa a Taraba. Mu ba mu ce wannan ke da gaskiya ko wannan bashi da gaskiya ba, a'a, a nuna mana ga hanyar da zamu bi mu tafi APC tsintsiya madaurin ki daya. Mu kuma muna roƙon Allah ya ba mu sa'a mu karbi gwamnatin PDP a Taraba. PDP bata da wani dan takara na gwamna guda daya illa wanda yake kan kujeran. To kaga ya nuna lalle suna kimsa kenan. So in kan mu ya rabu kuma ya zamu yi mu fuskanci PDP a tafiyan da ake yanzu?
Irin wannan lamari na shugabanni biyu ya shafi wasu jihohi da shugaban APC Adams Oshimole yace zai sulhunta sabanin da ya cancanta. Dama sakataren jam'iyyar Mai Malabu ni yace akwai tsarin sulhu.
Kowane jaha da ka sani suna da kwamitin karban kuka ba jiha daya bane duk jahohi da kasar ne duk inda muka tura ayi zabe jihohi 36 da Abuja akwai committee zabe kuma akwai committee karban koke koke wannan shine ai ba ma wai committee daya biyu bane a kowane jaha suna da tasu inda muka ware musamman ma kuma jam'iyya ta ba su hurumi daidai da kundin tsarin mulkin jam'iyya su karbi koke koke kuma su magance koke koken abin da ya gagare su kuma za su kawo headquarter jam'iyya ba za a karbi aikin wancan committee a headquarter kai tsaye ayi ba amma headquarter za ta shigo a yayin da committee sai ta gama aikin ta sannan ta kawo report din ta headquarter to anan ne headquarter din za ta san abin da za ta yi amma ina baka tabbacin duk dan jam'iyya mai son wannan jam'iyya kamar yadda suke korafi wannan dukkan son jam'iyyar ne kawo mutun zai kuka duk kukan da mutun zai kuma insha Allah za a saurara masa saboda haka ne aka kafa wannan committee kamar yadda na faɗa jihar Rivers da Delta da sauransu da Imo jihohi ne da da idan kana maganan APC kamar kana tallanka shi ne so amma da suka ga adalci irin na shugaba Muhammadu Buhari duk ayyukan da ya gada a wa'annan jihohin wanda ma an jinginar ba a yin su ya bada kuɗi ana kammala suna gani titunan su da da baya biyuwa yanzu yana biyuwa wutar lantarki ta samu sace-sacen jama'a da ake yi a wa'ancan yankunan nasu ya samu sauki to wannan abubuwa dole ne mutane su gamsu cewa wannan shugaban adali ne jam'iyyar da yake cikin ma dole ta yi mutunci ta yi daraja shi yasa kake ganin kowa yana rige-rige na zama shugaba a gurin to kaga an ci gaba to insha Allah wannan rigingimu kuma ba wai rigingimu ne da za su zama matsala da za ta gagari jam'iyya warwarewa ba
za mu jira mu ga wanda zai zama gwani da wanda zai hakura tunda tuni ma an rantsar da yawancin shugabannin da barin ƴan korafi na duba zama ko sauya sheka sanannen abu ne a Najeriya mata na bukatar samun akalla kashi 35 cikin 100 na mukamai da damar tsayawa takara inda sai dai kash in mace ta tsaya hatta ƴan uwanta mata sai su gwale ta Hajiya Hafsat Marshall ta taba yunkurin neman kujerar gwamna a Zamfara.
Mu arewa har yanzu muna nan akan bakan mace ba za ta yi shugabanci ba. An tashi an lika wa musulunci. To ni kuma na san a musulunce mun samu mata da suka yi mulki. Bilkisu ta yi mulki. Duk wanda ya matsaye binciken tarihin Maiduguri mun yi mata wajen guda 4 or 5 da suka yi mulki. Mata sun yi mulki a Sokoto. Ga Zariya mun yi, ga Zamfara mun yi. Kuma duk waɗanda suka yi mulkin nan idan ka bi tarihin su zaka ga sun tabuka wani abu a rayuwar su. In namiji ma ya ce ba zai ba mace shugabanci ba to ai tace shugaba a gidan shi ba ba haka ba duk abin da aka yi ka ga ma girman kanka a waje ka ga ma mulkin ka da ikon ka a waje in ka dawo cikin gidanka matarka za ta baka oda kuma za ka bi saboda haka duk wannan suna brainwashing din kansu ne na taba cewa lokacin da zan yi siyasa na ce nayi challenging a gaya min aya ɗaya cikin alkur'ani mai girma wadda tace mace ba za ta yi mulki ba idan aka gaya min ita zan yadda in saduda daina karfafawa mata su shiga su nemi mukamai amma duk inda mace ta samu mukami zaka duba ka gani zaka gani akwai wani abu akai zaka ga ta samu nasara akan abin da ta sa a gaba saboda ita ba ta da kabilanci ba ta kuma da san kai saboda haka in arewa sun bar matan su sun ci gaba ruwan su in ba su bari ba kansu suka yi wa
Haji Hausa din haka ne abin da yake bada mamaki za a ga mace ta tsaya takarar in an zo zabe sai ƴan uwanta mata maimakon su yi kishi su mara mata ba sai su zabi maza
saboda bakin ciki ka san matan mu na arewa muna da bakin ciki ba ma san mu ga wanci ta yi wani abu ko kayan daki ne ka canza a ɗakin ka lokacin da ake yayin canza kayan ɗaki zaka ji ana gunaguni wanci ta canza kayan ɗaki ni ma sai na canza ko bashi za a shiga ayi a canza kayan nan saboda haka bakin ciki ne yake hana matan mu su marawa sauran mata baya kuma ina gaya musu da sun haƙura mulki da iko da duk wani abu na Allah ne Allah ne mai bayarwa shi ne mai hanawa idan Allah ya ba mace to su mara mata baya su ga kamun hannunta har yanzu bamu ba mace mukamin da ya kamata mu auna shi a sikeli mu ce ga abin da mace ta yi ba saboda haka a cire bakin cikin nan a cire san kan nan a ba mata dama mata ƴan uwanta su mara mata baya ta samu abin da ta samu kuma Allah ya yarda mu ma nan gaba muna nan muna ta campaign din mutane mata su fito kuma in suka fito mata za mu zaba
tun haka ne ma mai bambancin Haji Hafsat tunda duka in ma mutun ya je ya tsaya zabe ya ci gwamna ko shugaban kasa akwai wata shugabar kasa da zai zo ya samu a gida
to ai abin da nake kaya maka kenan nace duk wani fankaman da namiji zai yi da iwon da zai yi a waje baya san mace tayi mulki ya gama mulkin sa a waje in shugaban kasa ne shi in gwamna ne shi in chairman ne kowane ne shi karshen ta din ya dawo mace ce za ta yi ruling din shi a cikin gidan shi wannan babu shakka a cikin sa kuma wani lokaci masu mulkin ma matan na ba su shawara, shawara ce ba sa bi. Waɗanda suka bi shawaran matan su zaka ga abinda duk suka yi yayi kyau, saboda Annabi ma yana shawara da mata. Ba inda aka ce ba za ka yi shawara da mace ba, in ta kawo shawara mai kyau ka dauka, in ta kawo mara kyau ka zubar, abinda aka ce ake so kenan. Amma sai a tashi a ce ai ma bace shawarar ta ma bata taka karata kariya ba, injiwa ne mutumin ne faɗi haka, Allah bai faɗi haka ba, Annabin sa bai faɗi haka ba.
Mata kan ce za su taka rawa fiye da maza a lamuran rayuwa, amma da alamu ta bangaren zabe ba a tada wannan hasashen. Shugaban APC Adams Oshimole yana son dawo da tsarin nan na zaben ƴar tinke wajen fidda gwani da yiwuwar fara hakan kan zaben gwamnan Oshun a watan Satumba. Wasu masu son takarawa inuwar jam'iyyar in Allah ya kai mu 2019 na na'am da tsarin. Ɗaya daga cikin su shine Habu Mu'azu daga yankin Arewa maso gabas.
Cikin dalilan da ya bayar ya ce in aka cire gwani ta irin wannan na option A4, wato da ke kira kato bayan kato ko kuma ayi layi bayan dan takara, to duka ƴan jam'iyyar APC za su ji su suka cire wannan dan takara. To kusan wannan abu ne mai kyau, kuma ƴan siyasa irin mu wanda muke da jama'a a ƙasa kusan aka yi wannan mu yafi mana tsakani da Allah, saboda in kana da karbuwa a wurin jama'a to ba za ka ji tsoron wannan mataki da aka dauka ba. Amma in da man kai kana jiran sai wani ne zai dora ka, to wannan shine zaka kwana ba bacci kana ta tsorita da shi. Amma kowanne na da aikinsa. Idan ka dauki waɗancan wanda shugabannin jami'a su cire shi, wani lokaci baya bata lokaci, kuma za a yi cirewa ba fada da yawa da sauransu. Amma abin da ake so a hana shine kawai a ce mutum ɗaya mallaki jami'a ko kuma wasu ƴan kalilan sun mallaki jami'a, sai abin da suke so, ko a ba su kuɗi ko kuma ka musu biyayya na ƙarya wanda za su cire ɗan takara wanda zai cutar da jama'a. Mu shi yake kawo ƴan jami'a su ce su ba ruwansu a cikin ɗan takara da aka cire. Amma idan aka ce wanda yake da jama'a ya fito ya tsaya a yi layi a bayansa, to wannan zai sa dan takara ya kan mutu sosai wurin neman jama'a da kuma kyautatawa jama'a. Kuma zai zama da kowa yana da haƙƙi wurin cire shi, kuma shi zai san yana da haƙƙi, kowa yana da haƙƙi a kansa. To wannan ni na yi na'am da wannan sabon doka da shi chairman na jami'ar APC da yake so ya gwada jarabawan a jihar Oshun. Ya ce idan abu yayi zai aiwatar da shi kuma a duka jihohin Najeriya a zaɓe mai zuwa in Allah ya yarda.
Wato Habu Mu'azu, ba ganin za a iya samun matsala in mutane suka jejjeru a bayan wani zai gane cewa waɗancan ba sa tare da shi, don haka zai iya kawo wakiyayya. Wasu masu sharhi na ganin haka.
No, ba zai kawo ba, saboda dama a siyasan ka san kana tare da mutum wani baya son ka, amma jam'iyyan ku ɗaya ne ka san daga ran da aka cire goni zai dawo wurin ka. So tu kuma da a ce delegate na wato shugabannin jam'iyyan suka cire kai, ka san ai wanda ba sa son ka. Dole in kana siyasa za ka iya sanin wani na tare da kai wani ba tare da kai. Amma da ke in aka yi primaries ka san wanda zai ci primaries a jam'iyya ya zama dan takara, to kowa kuma zai zo ya haɗu. Wanda ba dan siyasa shine baya da yafewa, amma dole dama aka bambanci ra'ayi. Muka yi dole abu ya wuce za ka yafe, kaga ka zake ma kafi wanda ya zabe ni ma, ko wanda ya zabe dan takara zake ya wurin neman a ci zabe. Amma wanda kaga yake tsoron wannan, to tabbas ba dan siyasa, dole siyasa ka bambanci ra'ayi. Don baka zabe na yanzu ba wai ka nuna baka sona bane. So da haka ba wani ba zai kawo komai ba a Nasiru da kuma cikin jam'iyyar nan ba zai kawo komai ba in Allah ya yarda.
Zaben fidda gwanin jam'iyyu kan nuna alƙiblar yadda 'yan jam'iyya za su tsaya cif ba kace na ce a cikin gida. Duk da kuma hakan fa ba shi ne dahir ɗin lashe babban zaɓe ba. Yanzu ko bari mu shiga hukumar zaɓe wacce ta ce ba ta ji daɗin yadda aka yi amfani da kuɗi wajen sayen ƙuri'u a rumfunan zaɓen jihar Ekiti ba, da jam'iyyar APC mai mulki a tarayya da ɗan takararta Kayode Fayemi ta lashe. Hukumar zaben ta bakin kwamishina Muhammad Haruna a wata sanarwa ta ce wannan lamari san bai daɗi ba, kuma za ta ɗau matakan hana aukuwar haka a nan gaba. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin mai filin Ladan Ibrahim Ayawa da mai kula da haɗa sauti Julie Gresham, naku Nasiru Adamuel Hikaya ke cewa wassalamu alaikum.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A cikin 'yan makonni da suka gabata ne dai rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da bukukuwan cika shekara 155 da kafuwa a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya, jihar da ta yi fama da kalubalen 'yan kungiyar Boko Haram wanda aka soma wannan biki tun a ranar 29 ga watan Yuni har zuwa ranar 6 ga watan Juli na shekarar 2018, kama da bude wasu garuruwa da 'yan kungiyar Boko Haram din suka ga gida a ciki a baya, da kaddamar da sharan gona da rabin magunguna kyauta ga waɗanda ke fama da ƙananan cututtuka, da bajin kolin kayayyakin makaman da rundunar sojan ke da shi da ma sabbin kayayyakin fada da suka samu, da kuma raba kayan tallafi da matan manyan sojojin suka yi wa wasu marasa galihu a wasu ƙananan hukumomi da 'yan kungiyar Boko Haram suka yi barna a ciki. Shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya da ya shirya gwanci wannan taro ranar 6 ga watan Yuli 2018 wanda har ma ya nuna farin cikin sa game da zaɓo wannan gari na Mangudo da rundunar sojan Najeriya ta yi a matsayin garin ta gudanar da bukukuwanta na rundunar sojan kasar da ake kira Amir Remembrance Day.
The choice of this venue is very noteworthy and assuring to all Nigerians that the negative history which was associated with the Northeast in the past decade.
Yace zabo wannan gari da ke da bukar tarihi a shiyar arewa maso gabacin Najeriya kusan shekaru 10 kenan zai tabbatar wa ƴan Najeriya cewa sannan hankali zai zama abin tarihi.
We are aware of the effects of Boko Haram insurgency on the livelihood, economy and security of the Northeast people. This year's celebration is very much in line with this administration's three cardinal policies, which are security, economy, and anti-corruption.
Ishe muna sanin yadda ayan kungiyar Boko Haram suka tarbare harkokin rayuwar jama'a da harkokin kasuwanci ga harkokin tsaro ga al'umman shiya arewa maso gabacin Najeriya. Yace wannan biki na wannan shekara yana daidai da abubuwan da muka sa a gaba guda uku wanda suka hada da batun tsaro da tattalin arzikin kasa da kuma yaki da cin hanci da rashawa. Kuma za mu yi kokarin ganin cewa mun tabbatar da waɗannan kudurori da muka sa a gaba a cewar shugaba Muhammadu Buhari.
This does not mean there are no challenges. There are pockets of violence in several states.
Yace sirri hakan ba zai samu ce ba mu da matsaloli a ƙasa ba. Akwai matsalolin tashin hankula wasu jihohi da dama. Wasu ƴan siyasa ne ke tunzura su da gangan. Za mu tabbatar cewa mun zakulo su kuma hukunta su bisa tsarin doka.
I want to use this opportunity to reassure the world, Nigerians and the families of the remaining kidnapped Chibok girls and lay tribal of the Deputy School Guards, that this administration will not relent in our efforts to see that they are all released.
Yace ina son tabbatar wa duniya da ƴan Najeriya da sauran iyayen ɗalibin nan na makarantar Chibok da yarinyan nan da ake kira Liyar Sharibu na garin Dapchi cewa za mu kokarin ganin duk yadda za mu yi na cewa an sako waɗannan yara masu koma wajen iyayensu. A cikin makon ne dai babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Baratai ya karbar da sake share garin Gudun Bali da ma sharen gona da zai ba damar al'umman wannan gari su gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu kamar yadda suke a baya. Gama abin da babban hafsan ke cewa
Gudun Bali was one of the strongholds of the dreaded Boko Haram sect which was illegally occupied by them.
Yace garin Gudun Bali na ɗaya daga cikin garuruwan da ƴan kungiyar Boko Haram suka kai ƙarfin gaske a baya, wanda kuma mutanen mu suka yaki da gaske, inda har suka sace kwato wannan gari.
We all know that Gudun Bali is a very important town.
Mun sani cewa garin Gudun Bali yana da muhimmanci da gaske, saboda kusanci da yake da shi da garin Baga, garin da yake da muhimmanci sosai wajen harkokin kasuwanci ga al'umman jihar Borno da yankin Tafkin Chadi.
We are indeed glad today that those displaced from their homes have been able to return to resume their normal life.
Yace muna masu farin ciki a yau na ganin cewa waɗanda ƴan kungiyar Boko Haram suka tarwatsa su suka bar garuruwansu yayin sun dawo cikin garuruwansu kuma suna ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Wasu da dama ma sun bar garuruwansu fiye da shekaru 7 da suka gabata, amma yanzu haka ga mu nan tare da su kuma za mu gudanar da wannan bukukuwa tare don mu share musu wannan gari yanda dan adam zai iya zama ciki. Honorable Abdul Karim Lawan dai shine kakakin majalisar dokokin jihar Borno kuma dan yankin Gudun Balin wanda kuma kaddamar da sharan wannan gari tare da shi.
Alhamdulillah mun gode wa Allah kwarai da gaskiya don wannan karamar hukumar mu na guzamala. Yau ya kai shekara 5 mutanen mu wannan mutanen Boko Haram sun kore su suka je suka zauna a Maiduguri a camp, amma yau Allah ya sa yau Allah ya kawo ƙarshen Boko Haram a nan a Northern Borno.
Shi ma Honorable Sugun Maimele na ɗaya daga cikin 'yan majalisun zartarwa na jihar Borno.
Mutane sun bar gidajensu shekara 4-5, yau da suka zo koma gidan duk wani wahalolin da suka wuce da su ni gama sun manta da shi. Yanzu kowa yana jin daɗi ya je zauna da iyayensa, ya je zauna da mutanensa su je gona su yi kaga mutumin kauye in bai samu yayi noma ba, in bai samu yayi kasuwanci ba, in bai samu yayi kiwo ba, ba kwanciyar hankali. Mu ba mutanen birni bane.
A kasalika rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da rabon magani kyauta ga ƴan gudun hijira da ma marasa galihu a filin polo dake cikin garin Maiduguri, wanda hakan ya sa an tambayi babban hafsan sojan kasar Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai ko menene makasudin su na yin hakan.
To akwai abin da muke kira civil military relations domin mu sada zumunci tsakanin mu da fararen fula. To yana cikin abubuwan da muke yi, shi yasa muka ce mu zo wannan jidare polo mu ba su magunguna da kuma yi rigakafi ma yara ƙanana, ba su gidan soro domin ya kare su daga ƙananan cututtuka kamar su zazzabin ciwon soro da wasu abubuwa haka.
Kamar mutane nawa ke sa ran kare da su karbi wannan magunguna?
Ba su kai ko 2,000 zuwa 4,000 haka. To abin da muke cimma niya kenan.
To ko me waɗanda suka amfana da wannan magani ke cewa ne?
Sunana Fatima Suleiman.
Kun zo kin kawo yarki ne ko kin kawo kanki ne?
Na kawo kaina ma, yarin ma kuma na kawo ta ita ma.
Mun samu magani?
Eh, mun samu magani, mun gode.
Na ga har an ba ku ne ko?
Eh, an ba mu mun sani.
Kun wasu cututtuka ne ke damu?
Eh, su zazzabi, ciwon kai, ciwon malaria hakan nan duk yana damu. Wallahi an ba mu magani. Mun gode, muna godiya.
Su ma dai kungiyar matan manyan sojojin da ake kira Nawowa sun zarci wasu ƙauyuka da waɗannan iftila'i na ayan kungiyar Boko Haram ɗin ya shafa, inda suka raba kayayyakin kwana da na abinci da na tufafi da na yara da na manya. Hajiya Umu Kulsum Tukur Burate dai ita ce jagoranci sauran waɗannan matan manyan sojojin. Ga ma abin da take cewa,
mun zo ne mu gaishe ku, mu nuna muku ƙauna da muke da shi zuwa gare ku, mu nuna muku tausayin da muke ji. Ba wai kawai muna zaune a can ne ko muna jin daɗi ba, a'a, zuciyarmu yana tare da ku a nan. A kullum yomin muka tuna ku, sai mun yi kwalla, kuma kullum muka yi sallah ko buka aka je coci ana muku addu'a. Allah ya raba mu da wannan masifa. Waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya, muna musu addu'a, ya Allah ya ji kansu. Mu kuma namu tazo, Allah ya karbe mu da kyau da imani. Jarabawa ce daga Allah, kuma insha Allah wata rana sai ku sai labari. Shi yasa muka gani ya kamata mu zo mu duba ku, mu gaishe ku, mu dan ba ku dan guzuri kadan, ba wani abun kirki ne muka kawo ba, amma abun da muke so ku gane shine ba ma so mu zo hannu banza. Shi yasa muka ce bari mu zo da dan wani abu kadan mu dan ba ku.
Na kuma zanta da wasu mutanen wannan kauye na Tungushe, inda aka samu wani tashin bom da ya sanadar mutuwar wasu mutane guda 5, wanda na gansu dauke da raunuka a jikinsu. Gama abin da suke cewa,
wallahi bom ne ya same ni.
Yaushe kenan wannan ya faru?
Sati 2 da kwana 6.
To kamar aina ne bom din ya tashi?
Gashi nan a kusa ne fa, karfe 10:30 na dare.
Haka ne. Mara ko wanda bom din ya taba banda ku da ku ji rauni, akwai wanda ya kashe?
Eh, ya kashe guda mutane guda hudu ya kashe, da Boko Haram da 5.
Mutane guda 5?
Eh.
A ci gaba da bukukuwan wannan bikin ranar sojan ne dai. Rundunar sojan kasar ta mika wasu yara har su 183 da ce ta kame lokacin da take yaki da yan kungiyar Boko Haram, kuma suna dauka da makamai ga gwamnatin jihar Borno, wanda suka hada da mata da maza. Gama abinda kwamandan rundunar sojan shiya ta 7 Brigadier General Abdul Malik yake cewa,
a yaran da kuka ga cewa mun mika su ga gwamnatin Borno, da nan gwamnatin Borno kuma suka mika su ma majalisar dinkin duniya represented by mutanen UNICEF. Yara ne wanda muka tarar da su lokacin da muke waɗannan harkokin faɗan nan, mun same su suna mu'amala da waɗannan terrorists din nan. Waɗansunsu mun kama su tare a ɗaure da jigidan arsashe, mun tarar da su suna nan ɗaure da bama-bamai a jikinsu, waɗansunsu suna da bindigogi a hannunsu. To amma bisa ga tsarin kundin tsarin United Nations, in mutum ya kasance cewa shekarun shi bai kai na ballaga ba, akwai yanda ake handling nasu da su. Shine yau ya kawo ga yanda muka tankade su cikin waɗannan mutanen nan muka mika su, domin muna sa zato, muna kyautatawa cewa za a iya a yi musu gyara, a yi musu nasiha, dawo su zama mutane ne mai amfani ga al'umma.
Yanzu dai fatan al'umman jihar Borno da ma nishiyar Arewa maso gabacin Najeriya dai shine saka cewa an kawo ƙarshen wannan matsalan har-haren ayan kungiyar Boko Haram, musamman ma na yankunan bakin wake da kan afka mutane a kowane lokaci kuma kowane wuri. har na Dauda Biyu muryar Amurka
soja wuta gudu barewar daji
a Najeriya
soja tuwon kaya miya allura
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC to madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya